الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايانك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غركم مدى ساكي سادواء وانا مسلا تيمي البركة مسلا تيمي ألاج محمد اندمي أنان ميدقري أجهر برنو أولا يمتي نلان رجوماء بكوي نفو بكوي قوات الرمضان hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430 wanda kuma yazo daidai da 28 ko ga watan 8 miladiya ta 2009 wannan kuma shine darasin mu na biyar ko a wannan sura ta suratu yusuf inda mun kwana akan aya ta 6 ko zamu tashi kan aya ta 7 na'am bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يقل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين
نعم إذن بأمان تابا كمار يندب مكتشي وانا السورة wato mun kasa ta faifai ko kashi yadda za ta iya ba mu hoton yadda al'amarin ya kasance kissar annabi yusuf alaihi salam tare da ƴan uwansa a wannan faifai da muke ciki faifai ne da yake nuna mana yadda annabi yusuf alaihi salam ya kasance tare da mahaifinsa da kuma ƴan uwansa da irin yadda suka yi masa kulle-kulle da makarkashiya har suka yi yunkurin halaka shi Allah bai ba su nasara ba a jiya mun ji yadda annabi yusuf alaihi salam yake gaya wa mahaifinsa annabi yaqub mafarkin da yayi abinda muka manta ba mu fada ba a ina ne wannan abu yake faruwa wannan abu duk yana faruwa ne a kasar sham din ma kamar kace a kasar jordan a yanzu wato jordan da syria da lebanon da palestine ko isra'ila inda ake cewa isra'ila duk wannan yankin a da ana ce masa sham to wannan kissar ta faru a Sham da Masar anan ne duk abubuwan suka wakana yanzu annabi yaqub alaihi salam da shi da ƴaƴansa suna Sham ne ko mu ce suna kasar Jordan kasar al-Urdun to anan ne wannan abu yanzu yake faruwa a jiya mun ji yadda annabi yusuf ya gaya wa mahaifinsa mafarkin da yayi wanda daga ƙarshe ya gaya masa irin mafarkin da yayi shi kuma ya gaya masa abinda wannan mafarkin ya kunsa ya nuna masa cewa Allah madaukakin sarki zai zabe shi zai fifita shi ya bashi martaba ya bashi matsayi ya bashi daukaka irin yadda ya bawa iyayensa da suka gabace shi irin yadda ya bawa annabi Ibrahim da kuma annabi Ishaq alaihi assalam abinda zamu lura a cikin maganar Yaqub alaihi salam da yake gaya wa ɗansa yace wa kadhalika yajtabika rabbuka haka ubangijinka zai zabe ka kaga sai ya jingina abin zuwa ga ubangiji cewa shine zai yi wannan zabin ubangijinka zai zabe ka kaga anan akwai tarbiya wannan zata sa annabi Yusuf ya girma yana jin dukkan abin da yake samu na daukaka da martaba daga Allah ne ba kamar irin yadda Karuna ya rika kafafa yana cewa inna ma utituhu ala ilmin indi daman na san fafutukata zata sa in samu wannan anan annabi Yaqub alaihi salam yana dasa tarbiya a zuciyar ɗansa da take nuna cewa komai ya samu na daukaka da matsayi da daraja zabi ne daga Allah kuma zabi daga Allah ubangiji ya zabe ka ya baka wani matsayi wannan babban martaba ce babban daraja ce ka duba ubangiji da ya tashi yin ka sai yi ka mutum bai yi ka dabba ba kaga wannan zabi ne na ubangiji da ya ga dama sai yi mutum sai yi wo ka dabba amma sai yayi ka cikin mutane waɗanda Allah ya karrama wala kad karramna bani adam sannan a cikin mutanen ma sai yayi ka mumini wanda ya yarda da Allah a cikin muminan ma sai yayi ka cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama din ma sai aka yi wo ka ahlus sunna kaga wannan martaba ce idan ka dubi wasu sai kaga cewa ba su samu wannan martabar ba sannan kuma sai yayi ka a cikin ahlus sunna ma mai san ilimi wani yana can yanzu yana tambele ba ruwansa da harkar karatu sunna sunna a baka kawai amma baya neman ta santa a karanci ba ruwansa da yaji abinda Allah ya faɗa dan ya sanya masa zuciya sai yayi ka mai san ilimi a cikin masu san ilimin ma kuma taƙila sai yayi ka mai san kuma ya yada ilimin idan yaji kaga wannan ma wani zabi ne kuma na musamman bayan yayi ka mai san ilimi mai aiki da ilimi kuma ka zan mai yada ilimin to haka ubangiji yake zaban waɗanda ya so cikin halittarsa wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ubangijin kike halittar abinda ya ga dama a cikin halittar kuma ya zabo su ya ba su wata baiwa ta musamman to haka annabi Yaqub alaihi salam ya nuna wa ɗansa cewa Allah zai zabe shi zai ba shi wata baiwa ta musamman to waccan fitowa ta kare sai fitowa ta biyu Allah madaukakin sarki kuma sai yake nuna mana ga ƴan uwan Yusuf nan sun hadu suna muguwar shawara suna kulla makarkashiya da mugun tanadi yadda za su yi su ga sun raba Yusufu da mahaifinsa sun raba ainihin Yusufu da mahaifinsa Yaqub Allah ya ce laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin haqiqa ya kasance cikin labarin Yusufu da dan uwansa da ƴan uwansa akwai ayoyi ga masu tambaya iz qalu yayin da ƴan uwan Yusufu suka ce la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna lalle Yusufu da dan uwansa su suka fi soyuwa zuwa ga mahaifinmu sama da mu wa nahnu usbatun alhalin mu ga mu jama'a ne masu yawa inna abana lafi dhalalin mubin lalle mahaifinmu yana cikin bata mabayyani uqtulu yusufa ku kashe yusufa aw itrahuhu ardan ko ku jefar da shi can wata ƙasa yakhlu lakum wajhu abikum ta yadda fuskar mahaifinku za ta wafinta gare ku wa takunu min ba'dihi qauman salihin bayan sa sai ku zama mutanen kirki qala qa'ilun minhum sai mai magana daga cikin su sai yace la taqtulu yusufa kada ku kashe yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubbi ku jefa shi a cikin kurarramar rijiya yaltaqithu sayyaratu yaltaqithu ba'du sayyarati wasu daga cikin ayarin matafiya su tsince shi in kuntum fa'ilina in kun dage sai kun aikata abinda za ku aikata a wannan wato ayoyi Allah madaukakin sarki yana nuna mana abinda yake wakana tsakankanin ƴan uwan annabi Yusuf alaihi salam suna jin haushin irin yadda Yaqub alaihi salam yake nuna san ɗansa Yusuf da ɗan uwansa Yusuf alaihi salam da shi da ɗan uwansa Binyamin ƙanana ne su ne ƙanana a cikin ƴaƴan annabi Yaqub alaihi salam abisa dabi'a kamar yadda muka faɗa uba yakan bada kulawar sa ta musamman ga ƴaƴansa kanana kafin su girma sama da yadda zai bada kulawa ta musamman ga waɗanda suka riga suka manyanta suka mallaki hankalin su to don haka annabi Yaqub yana yin wannan sannan kuma kasancewar sa annabin Allah Allah ya nuna masa wato irin matsayin da annabi Yusuf alaihi salam zai taka nan gaba musamman ma yayin da yayi wannan mafarkin yazo har ya gaya masa babu shakka zai fahimci cewa annabi Yusuf daban yake a cikin ƴan uwansa don haka yana buƙatar kulawa ta musamman amma duk da haka baya son kan ƴaƴansa ya rabu yana son su ci gaba da zama ƴan uwan juna masu son juna shi yasa ya hana ɗansa Yusuf alaihi salam ya gaya wa ƴan uwansa mafarkin da yayi don kar su yi masa hassada yace kar ka gaya musu fa yakidu laka kaida la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fa yakidu laka kaida sannan ya nuna masa cewa shedan har kullun yana kokarin ya shiga tsakankanin masoya ya kawo rarrabuwar kai tsakanin su don haka kada kai wannan duk da yana son annabi Yusuf alaihi salam baya son yayin abinda zai kawo rarrabuwa tsakanin ƴaƴansa guda 12 to amma abinda yake gudu din sai ya faru wannan gabar da kaidin da makircin da yake tsoron ya faru sai ya faru domin ubangiji ya riga ya kaddara hakan sai ta faru don haka ga su yanzu sun hadu su 10 suna meeting a meeting din nan kuma munan abu suke ciryawa yaya za su yi su batar da annabi Yusuf alaihi salam yadda ubansa ba zai kara ganin shi ba ko dai su kashe shi ko su jefar da shi wata kasa can ta yadda zai halaka ko kuma ma dai ba za a kara sanin labarinsa ba ubansa ba zai san ina ma yake ba to shine da suka zo suna wannan meeting Allah madaukakin sarki yake gaya mana laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatul lisaili lalle cikin al'amarin yusuf da ƴan uwansa akwai ayoyi akwai abin daukan izina da wa'azi akwai abin da mutum zai samu na hujjoji lisailina ga masu tambaya ga mutanen da suke tambaya za su samu hujjoji za su samu wa'azi za su samu izina a cikin kissar annabi yusuf alaihi salam id qalu la yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna yayin da suka ce wato suke gaya wa junan su a gurin mitin suka ce lalle yusuf da dan uwansa sun kirawo shi dan uwansa duk da cewa su ma ƴan uwansa ne saboda kasancewar binyamin shine dan uwansa shakiki su kuma ƴan uwansa ne li ummai ali abbai saboda haka sai suka kirawo binyamin da a matsayin dan uwansa yace la yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina yusuf da dan uwansa sune mahaifinmu yafi so minna sama da mu wa nahnu usbatun alhalin mu muna jama'a wato ga mu jama'a ne wanda muka kai ganiyar karfin mu ne muke amfanar da ubanmu mu muke masa kiwo mu muke kawo masa abin bukata domin a lokacin annabi Yaqub alaihi salam ya tsufa don haka ƴaƴan nan nasa su suke kula da shi to kuma galibi a gida manyan ƴaƴa su suke kula da ubansu yara kanana sai dai a tarbiyance su a rene su su ma suna karkashin waɗanda ake kulawa da su don haka su suna ganin cewa su suka fi amfani ya kamata a fi son su sama da yadda ake son annabi Yusuf alaihi salam da ɗan uwansa to amma kuma sai suka ga abin kamar an juya shi maimakon ya tafi yadda suke tsammani sai bai tafi haka ba suka ce ga mu ne masu amfani domin mu ne jama'a mu ne ke da yawa sannan ko mu ne muke amfanar da ubanmu mu muke fita kiwo mu muke kawo masa bukatunsa na yau da kullum mu muke kare shi daga duk abin da zai cutar da shi to ta yaya kuma zai so su sama da mu inna abana lafi dhalalin mubin sai suka ce lalle babanmu yana cikin bata mabayyani wato yana kan babban kuskure abinda yake yi dole ne mu dauki wani mataki na gaggawa na mu ga cewa wannan abun bai ci gaba ba uqtulu yusufa sai wasu daga cikinsu suka ce ku kashe Yusuf wato ku kashe shi ta hanyar wato duk wata hanya dai da za ku kashe shi a witrahuhu ardan ko ku jefa shi wata ƙasa ku jefa shi can jeji ta yadda wani abun naman daji zai iya zuwa ya cinye shi ko ya halaka saboda yunwa almuhim dai ku bi kowace irin hanya da za ku bi wajen ku raba shi da ubansa yakhlu lakum wajhu abikum sai yazan fuskar mahaifinku ta wofinta gare ku, ma'ana yanzu mahaifinku ba wanda yake gani sai ku. Don haka idan da yana ganin Yusuf gabansa yana jin soyayyar sa, to zai zan babu shi. Don haka dole ne ku zai dawo yana so, ya zan ba wani wanda zai yi tarayya da ku wajen soyayyar da mahaifinku yake nuna muku. Wata kono min ba'dihi qauman salihin, sai ku zan mutanen kirki bayan wannan laifin da za ku yi. Kaga wannan shine shirya tuba tun kafin ai laifi, irin yadda mata za su yi laifi su ce ka Allah na tuba, sai kuma ai laifin. Wannan tuban na ƙarya ne, ba na gaskiya bane. Ka shirya tuba tun kafin kai laifi, ka ce bara in yi laifi sai in tuba. A wannan ba shine tuba ba. Tuba shine yayin da za ka yi laifi ba da san ka ba, ko bi jahala, kamar yadda Allah ya kira irin wannan laifi, ma'ana kana halin jahilci. Lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya zare wato al-imanul mutlaq daga zuciyar, ya barka da mutlaqul iman, yadda annabi yake cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min, wa la yashrabu hina yashrabu wa huwa mu'min. A lokacin da mai zina zai yi zina, sai an zare masa cikakken imani, an bar shi da imanin da shine kawai imanin da zai sanya shi ya zama musulmi. Da akwai aslul iman, wanda baya rabuwa da mutum sai in ya bar musulunci duka. Wannan tushen imani guda shida da kuka sani: al-imanu billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin, da kuma wal qadar khairihi wa sharrihi. Waɗannan rukunan imani, idan ɗaya daga cikin su ya bar mutum, ya zan bai yi imani da ɗaya daga cikin waɗannan shida ba, to ya bar musuluncin duka. To wannan ba sa rabuwa da mutum, duk irin laifin da yake aslul iman yana zama tare da shi, sai in ya fito ya yi abin da zai warware waɗannan abubuwa guda shida, ko ɗaya daga cikin shida ɗin nan. Amma kuma imanin da yake cikakke, wanda Allah ya ce ulaika umul mu'minuna haqqa, wannan imanin cikakke yana rabuwa da mutum yayin da zai yi babban laifi. Shi yasa annabi ya ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, sai an zare wannan cikakken imanin, an bar shi da aslul iman. To shi ma daga baya idan ya yi laifin ya tuna, zai dawo ya faɗaku ya tuba. A lokacin da zai yi, gaba ɗaya shaiɗan ya share masa tunaninsa na Allah, ya tasa masa tunani na shaiɗan. To a lokacin zai iya kowane irin laifi. Wallazina idza massahum ta'ifun minash shaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun, waɗanda idan ta'ifun minash shaitani idza massahum ta'ifun minash shaitan, idan wani mai kai kawo daga shaiɗan ya ainihin shafe su, suka fada cikin laifi, tadhakkaru, sai kuma su dawo cikin hayyacinsu. Fa idza hum mubsirun, sai suna ganin gabansu, suna ganin ainihin hakikanin abinda suka fada cikin laifi ne. To amma mutum ya shirya cewa bara ya yi laifi, in yayi ya tuba, wannan Allah maɗaukakin sarki baya san shi. Saboda haka kaga anan tuba ne wanda yake ba mai kyau ba, su ce bara su yi laifi, sannan kuma daga baya su zama mutanen kirki. To shine qala qa'ilun minhum, sai wani daga cikinsu ya ce, wanda ya fi su a tausayi, wanda zuciyarsa bata bushe ba, bata ƙeƙashe ba. Kaga kenan waccan magana ta farko kenan, ba duka ne suka faɗe ta ba, wasu ne suka faɗi wannan. To sai ɗaya daga cikinsu wanda shi zuciyarsa bata bushe ba, bata ƙeƙashe ba, akwai saurin rahama a zuciyarsa, sai yake ganin bai kamata a yi irin wannan mummunan tunani ba. Indai ana so a rabu da annabi, a rabu da Yusuf, a raba shi da babansa, ba sai an kashe shi ba. La taqtulu Yusufa, kada ku kashe shi. Wa alquhu fi ghayabatil jub, kuje ku jefa shi cikin kururuman rijiya, cikin duhun rijiya. In kuka jefa shi a duhun rijiya, yaltaqithu ba'du sayyara, wasu ayarin fataki, ayarin matafiya, sa iya zuwa su tsince shi. In sun tsince shi kuma su je su yi duk abin da za su yi da shi. Ku dai buƙatar ku ta biya, kun raba Yusuf da babansa ba tare da kun kashe shi ba. A nan malamai suna cewa babbansu shi ne ya faɗi wannan magana, wasu ce Yahuza, wasu kuma su ce Robil shi ne mai wannan magana. Ya ce kada ku kashe shi, ga yadda za ku yi. Wato idan za ka gina ramin mugunta, ka gina shi wato gajere, kaka gina shi da zurfi, don ka wata rana kuma ka zo kai za ka faɗa a ciki. In kuntum fa'ilin, in kun kasance masu aikata abinda kuka yi niyya ne kaga anan ma ƙara sa musu shakka yake a zuciya kamar dai yace da su a hakura to amma ba zai iya fada ba saboda duk gaba ɗaya sun hada kai akan cewa hakan za a yi to amma shi yana so in ba zai iya hana barnar gaba ɗaya ba to ya rage mata kaifi wanda kuma wannan yana daga cikin doka ta addinin musulunci yana daga cikin maqasid na shari'a manufofi na shari'a idan ba za ka iya hana barna duka ba to kada ka ce a yi ta duka ko a batta ta ci gaba a yi kokari ka rage abin da za ka iya ragewa saboda haka a nan kaga irtikabu akhafid dararain ne tunda ba zai iya hana su ba su raba shi da babansa sai yake ganin maimakon ya kyale su su kashe shi su yi abin da za su iya biyan bukatar su ba tare da sun kashe shi ba shine su jefa shi rijiya rijiyar da take kan hanya wacce fatake suke wucewa ta gabanta idan sun zo suka tsince shi duk abin da suka ga dama su yi da shi su dauke shi su tafi da shi garin su su sayar da shi duk da yadda suka so su yi da shi kaga anan bukata ta biya ba tare da kisa ba sannan sai yace in kuntum fa'ilina in har sai kun yi haka din kaga anan ma kamar yana ƙara sa musu shakka kamar yace kada ku yi in kuma har sai kun yi to ga yadda ya kamata ku yi Ibn Ishaq yake cewa waɗannan ƴan uwa na Yusuf alaihi salam sun hada kansu sun hada bakin su akan wani al'amari mai girma na ainihin katse zumunci da sabawa mahaifi da rashin tausayawa yaro karami wanda ba shi da laifi da rashin tausayawa tsoho wanda ya tsufa tukuf kamar Yaqub alaihi salam wanda yana da haƙƙi yana da alfarma yana da falalar da ya kamata su kiyaye amma suka kiyayewa tare da cewa haƙƙin uba akan ɗa a gurin Allah babban abu ne amma sai suka zabi su yi wannan laifi babba na su raba Annabi Yaqub alaihi salam da ɗansa wanda yake son sa duk da cewa gashi Annabi Yaqub a lokacin ya tsufa sosai ya rututtuke yana da buƙatar a tausaya masa gashi kuma mutum ne mai matsayi a gurin Allah tunda annabi ne daga cikin annabawan Allah amma duk da haka basu ga wannan ba basu hararo wannan ba basu tausaya ma wannan yaro dan kankani ba wanda wasu suna cewa shekarunsa bai fi 14 ba amma a gaskiya zai yi wuya a ce ma ya kai 14 domin wanda yake da shekaru 14 yana da wuya hakan ta faru gare shi ba tare da yayi wata mukawama ba yayi wata tirjiya saboda haka malamai suke magana akan waɗannan ƴan uwa na Annabi Yusuf alaihi salam cewa shin annabawa ne ko ba annabawa bane wasu sukan ce annabawa ne wato daga baya Allah ya ba su annabci bayan sun yi wannan aika suka tuba suka nuna laifin su Allah madaukakin sarki ya ba su annabci sune al-asbat da Allah yake faɗa a cikin ayoyi daban-daban ayatul nisa da ayatul ma'ida inda Allah yake cewa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbat dinnan wasu suka ce sune jikokin ƴaƴan annabi yaqub jikokin annabi ibrahim alaihi salam kenan don haka Allah ya musu wahayi ya saukar musu da wahayi sun zama annabawa bayan sun tuba sun gane kuransu sun yi nadama sun koma ga Allah wasu malamai suka ce a wannan magana ba haka take ba Suyuti yana da littafi da yayi ko kuma in ce risala kankanuwa da ya rubuta akan wannan mas'ala sunanta daf'u at-ta'assuf an ikhwati yusuf tana da a cikin littafin sa al-hawi lil fatawi Ibn Taymiyyah gabanin sa yana da wallafa da yayi ta musamman akan ƴan uwan Yusuf alaihi salam shin annabawa ne ko ba annabawa bane duk da cewa risalar Ibn Taymiyyah ta bace wato a yanzu babu ita sai dai Suyuti yayi kokarin wato rairayo abinda ta kunsa yana daga cikin wato wani al-khairi na Suyuti shine akwai littattafai da dama waɗanda sun bace a yanzu babu su amma ana tsintar burbushin su a cikin littattafansa saboda mutum ne mai tattara abubuwa kun san yayi zaman library wato librarian
ya rike labarare ta al-mahmudiyya da take kasar Masar al-Qahira saboda haka ya haddu da littafi littattafai da dama waɗanda daga baya kuma wasu sun bace sai a littattafansa ake ganin su to wannan risala ibnu taymiya babu ita yanzu kammalaliyarta amma akwai tsakuranta a cikin littafin al-hawilil fatawi a cikin wannan risala ta suyudi wacce ya sa wa suna daf'u at-ta'assuf an ikhwati yusuf to a ciki ya kawo maganganu biyu na malamai yace amma abinda da dama daga cikin malamai suka tafi akan sa cewa waɗannan ƴan uwa na annabi yusuf alaihi salam ba annabawa bane wannan shine maganar da yawa daga cikin magabata da kuma da yawa daga cikin waɗanda suka zo bayan su na malaman tafsiri da wasun su suna ganin ba annabawa bane su dai magabata ba wani sahabi da aka samu wata ruwaya daga wajensa wacce take nuna cewa waɗannan annabawa ne haka nan babu wani tabi'i wanda shi ma ya bigi kirji ya ce waɗannan ƴan uwa na annabi Yusuf Allah ya ba su annabci daga baya akwai ruwaya kwaya ɗaya da aka ruwaito daga Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam ita kadai ce wacce aka samu wanda a ciki yace an ba su annabci daga ƙarshe wasu ƴan jama'a tsirari kaɗan daga cikin malamai suka mara masa baya amma da dama daga cikin atba'ut tabi'in da waɗanda suka zo baya daga cikin malaman tafsiri sun yi inkarin wannan malaman tafsiri da suka zo daga ƙarshe-ƙarshe sun karkasu gida-gida akwai waɗanda suka fito ɓaro-ɓaro suka ce waɗannan ƴan uwa na annabi Yusuf annabawa ne kamar al-Baghawi bai tafsirin ma'alimut tanzil shi ya fito ya goyi bayan maganar Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam ta cewa annabawa ne daga cikin malaman tafsiri kuma akwai wanda ya matsa kwarai da gaske wajen raddin wannan magana cewa ba haka take ba kamar Qurtubi a cikin tafsirinsa kamar Fakhruddin Razi a cikin Ma'alimul Ghaib kamar ainihin Ibn Kathir a cikin tafsirinsa duk sun yi inkarin wannan magana ta cewa annabawa ne akwai kuma waɗanda suka kawo maganganun biyu suka ce an ce annabawa ne an kuma ce ba annabawa bane suka ja bakinsu suka yi shiru ba tare da sun rinjayar da ɗaya ɓangaren akan ɗaya ba to wannan kaga za su barka cikin ruɗu Ibnu Taymiya kamar yadda Suyuɗi yake cewa ya ga risalarsa da ya wallafa musamman akan wannan matsala ɗin yace daga cikin abin da yake faɗa Ibnu Taymiya yana cewa abinda Al-Qur'ani da lugar Larabci da ma hankali suke goyon baya shine cewa ɗan uwan annabi Yusuf ba annabawa bane kuma babu wata aya a cikin Al-Qur'ani babu wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama babu wata ruwaya daga wani sahabi wanda take nuna cewa Allah madaukakin sarki ya ba su annabci bayan sun tuba daga laifin da suka yi waɗanda suka yi hujja akan annabcin su sun yi hujja da kalmar al-asbat wacce tazo a cikin suratul baqara da suratul nisa a Ali Imran ko na'am wanda suka fassara al-asbat suka fassara al-asbat da cewa sune ƴaƴan annabi Yaqub suka ce sune ƴaƴan annabi Yaqub sune ake nufi da al-asbat amma malam yake cewa wannan magana ba daidai bace in ma an ce ƴaƴan Yaqub to ba ana nufin ƴaƴansa na cikinsa ba ana nufin jikokinsa kamar yadda ake cewa banu isra'ila ai isra'ila din shine Yaqub alaihi salam kullu ta'ami halal li bani isra'il illa ma harrama isra'ilu ala nafsi isra'ilu din shine annabi Yaqub alaihi salam to dukkan waɗanda suke zuriyarsa ana kiran su mai ana kiran su banu isra'il amma ai ba ƴaƴansa ne da ya haifa abin nan jikokinsa ne ko waɗanda suka fito cikin tsatsansa ce kamar yadda ƴaƴan annabi Isma'il ake ce da su al-qaba'il ko kuma ash-shu'ub ana nufin ƙabilu na ajamawa to haka nan akan ce al-asbaq ana nufin jikokin Yaqub alaihi salam ƴaƴan wato zurriyar ƴaƴan nan nasa guda 12 tunda kan abin nan Yusuf har zuwa sauran ƴan uwansa guda 10 haka nan Allah madaukakin sarki yana cewa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun wa qatta'nahum 12 asbaqan umama Allah yake cewa daga cikin mutanen annabi Musa akwai wata al'ummar da take shiriwa da gaskiya da ita suke adalci kuma mun daddatsa su al'ummomi guda 12 asbaqan umama. Kaga wannan yana nuna al-asbaq sune al'umamu min bani Isra'il, al'ummomin da suka zo daga cikin wato daga cikin kabilar banu Isra'ila. Kowanne sibt al'umma ce, cikin waɗannan ƴaƴa nashi guda 12 kowa sai da ya dasa al'umma, kowace al'umma ana kiranta sibt, ba ana nufin ƴaƴansa 12 ba. Malam yace wato abinda zai kara nuna maka wannan aya din, domin ita annan aya din tana nuna ba su samu wannan suna na asbaq ba sai lokacin annabi Musa alaihi salam, daga kan annabi Musa ne aka kira wasu al-asbaq. Ashe a ce waccan aya da take cikin suratul baqara da cikin suratul ali imran tana yawa nisa'i ba, waccan sura da take cikin sura aya da take cikin suratul baqara da cikin suratul nisa tana nuni ne zuwa ga al-asbaq, wato waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba su annabci daga cikin banu Isra'il, ba ana nufin waɗannan ƴaƴa na annabi Yaqub guda 10 ba. Saboda haka ɗaukan wannan aya ayi hujja da ita a matsayin cewa waɗannan annabawa ne akwai kuskure a ciki. Wannan dai ita ce magana mafi ƙarfi wanda wasu daga cikin malamai ko da dama daga cikin malaman tafsiri suke rinjayarwa, domin zai yiwuya wato a samu annabawa su yi irin waɗannan laifuffuka ajere-ajere, ba laifi ne guda ɗaya ba, laifuffuka ne ajere-ajere masu yawa, don kowane laifi sai da ya haifar da wani laifin. Suka yi ƙarya, suka yi yaudara, suka yi yunkurin kisa, suka yi ha'inci, suka saba wa mahaifinsu, suka wato kai abin nan lalata zumunta. Wannan duk laifuffuka ne wanda babu wani annabi da aka taɓa sifanta shi da yayi irin wannan kafin annabci ko bayan annabci. Saboda haka wannan yana nuna cewa ba annabawa bane. Sannan mutanen a banu Isra'ila gabanin Yusuf, ko banda Yusuf gabanin annabi Musa, Al-Qur'ani yana nuna kamar babu wani annabi da yazo tun da kan annabi Yusuf ba a samu wani ba sai annabi Musa alaihi salam. Haka suratul Ghafir take nunawa, wa laqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinat fama ziltum fi shakkin bimma ja'akum bihi hatta idha halaka qultum lan yab'atha Allahu min ba'dihi rasula. Kaga lokacin annabi Musa ne alaihi salam yake fadar wannan magana, Allah ya aiko muku da annabi Yusuf, har sai da annabi Yusuf ya bar duniya kuka ce ba za a sake aiko da wani manzo ba. To yanzu gashi an aiko da annabi Musa alaihi salam. Kaga kenan ashe babu wani annabi da a cikin banu Isra'ila da aka aiko banda annabi Musa alaihi salam, bayan annabi Yusuf banda annabi Musa alaihi salam. Daga kan shi ne kuma aka ci gaba da aikawa banu Isra'ila annabawa ta tara wani bayan wani. Saboda haka kaga inda a ce waɗannan ƴan uwan nashi annabawa ne, to da Allah ya bada labarinsu, ya faɗi kuma irin kiran da suka yi wa mutanensu. To amma duk da haka ba mu samu wannan labarin ba. Lokacin da Allah ya faɗi zurriyar annabi Ibrahim alaihi salam, Yusuf kawai ya faɗa, bai faɗi sauran ba. Min zurriyatihi Dawuda wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun. Kaga wa Yusufa da sai a faɗi abin da ƴaƴan Yaqub anan, amma sai aka ce wa Musa wa Harun, wanda yake nuna cewa annabi Yusuf alaihi salam shi kadai ne annabi a cikin wannan waɗannan ƴaƴa din gaba ɗaya. To shikenan sun gama shirye-shiryensu, yanzu kuma sai wata fitowar ta gaba yayin da suka je suka samu ubansu. Me suka ce da shi?
Qalu ya abana ma laka la ta'munna ala yusufa wa inna lahu lanasihun arsilhu ma'ana wa dan yarfa wa yal'ab wa inna lahu lahafizun qala inni la yahzunni an tadhhabu bihi wa akhahu an ya'kulahu dhibu wa antum anhu ghafilun. قَالُوا إِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَاسِرُونَ
نعم to yanzu ga su a gaban baban su sun zo a can an nade mana waccan wancan abin da waccan fitowar ba ga ya mana kuma akan me suka hadu ba duk da cewa dai ga mai shawara na ƙarshe abin da ya ga musu don haka yanzu sun zo wajen baban su domin su gamsar da shi akan cewa ya kyale Annabi Yusuf ya fita da shi ya su fita tare da shi wannan yana nuna maka Annabi Yaqub alaihi salam baya kyale su su fita tare da Yusuf su tafi kiwo yana zama tare da shi a gida koda yaushe saboda haka yanzu sun je domin su samu damar fita da Annabi Yusuf alaihi salam dan su gama su cika makircin da suka kulla قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف شيا ما هيفهمو ميا هنا بذاك أمن شيء منا بقى يوسف وإنا له لناسحون كما للمو حقيقة ما سنسيها نيقريش أرسله معنا غدا قوبك أيكيش كأيكاش تاردمو يرتع ويلعب يواتيا ييواسا وإنا له لحافظون كما للمو ما سكيا يشني da wannan fuska suka je wa mahaifinsu fuska ta masu san Yusufu masu kaunar sa waɗanda za su kula da shi su kiyaye shi kamar yanda mahaifinsa ke kula da shi kiyaye shi amma sai suka fara da cewa ya abana malaka la ta'manna ala yusuf me yasa ba za ka amince mana ga Yusufu ba wato su da kansu sun kula cewa mahaifinsu Yaqub yana dardar game da sha'anin su tunda ya san wancan mafarki duk da Annabi Yusuf alaihi salam bai gaya musu ba alqur'ani bai gaya mana cewa ya gaya musu ba duk da cewa at-taura ko in ce old testament yana fadar cewa wai ya gaya musu to amma alqur'ani bai nuna mana haka ba kuma a yadda muke da kyakkyawan tsammani balma muke da kyakkyawan imani akai cewa Annabi Yusuf alaihi salam ba zai saba wa maganar mahaifinsa ba da yace la taqsus ru'yaka ala ikhwatika to amma saboda irin canje-canje da ake samu aka samu a cikin at-taura sai ya zan a cikin ta suna nuna cewa yaje ya fada musu abin da ya gani to duk da bai gaya musu ba amma sun kula da cewa uban su yana dare-dare da lamarin su sai suka ce malaka la ta'manna ala yusuf wa inna lahu lanasihuna lalle mu masu nasiha ne gare shi nasiha shine san alkhairi ka so mutun da alkhairi mu masu san shi ne da alkhairi ba za mu so abin da zai cutar da shi ba kamar yadda kai ma baka san abin da zai cutar da shi muna san dan uwanmu don haka arsilhu ma'ana gadan ka aika shi tare da mu gobe yarta wa yal'ab yaje ya wataya ko yayi kiwo yarta wato anan ba wai yayi kiwon dabbobi ba domin karami ne ba zai yi kiwon dabbobi ba a lokacin amma sun wato sifanta fitarsa da zai yi tare da su yaje ya dan bude ido a jeji kamar wanda zai tafi kiwo ne kuma a ka'ida wanda ya dan yi irin fita din nan to ciki yakan bude ai ta ciyace duk wanda za a ce aje yawon shakatawa yawon abin nan bude ido to galibi a gurin yawon bude ido an fi ciyace sama da in kana gida zaka duk dan abin da ka gani ka saya ko ka yi guzuri ka tafi da soyayyen nama da soyayyar kaza da yan tsaki to a irin wannan lokaci sai ka ga mutum cikinsa ya bude yana ta cin abinci to shi yasa sai suka sifanta fitar su da Annabi Yusuf alaihi salam zuwa wannan jeji din kamar zai bashi dama ya ta ciyace ya ji dadi wato suna so su nuna uban su cewa su ma suna san abin da zai ji yadda dan uwansu dadi wa yal'ab ya yi yan wasannin sa irin na yara wa inna lahu lahafizuna kuma lalle mu tabbaci hakika za mu kiyaye shi me ya kawo karfafa wannan magana ta su inna lahu lanasihuna inna lahu lahafizuna saboda sun ga alamar shakka a fuskar mahaifinsu don haka dole ne su yi maganar da zai gamsu ba za su gamsar da shi ba sai sun karfafa maganar su da irin wannan adawat na karfafa magana inna la lalle tabbaci hakika mu masu nasiha ne gare shi lalle tabbaci hakika mu masu kula ne da shi to sai Annabi Yusuf alaihi Annabi Yaqub alaihi salam sai yace da su inni la yahzununi an tadhhabu bihi ni lalle zai bakanta min rai zai bata min rai ku tafi da shi. Bai fito karara yace ba zan ba ku shi ku tafi da shi ba, amma sai yake nuna musu cewa ba zai iya rabuwa da shi ba, baya so yayi nesa da shi. In yayi haka to zai zauna cikin damuwa da bakin ciki. Sannan abu na biyu, wa akhafu an yakulahu dhi'fu, ina jin tsoron kada kerkeci ya cinye min shi. Kaga anan ya haska musu, shi yasa in kana shakkar mutum kana dare dare da shi, kada ka haska masa hujja, kada ka bashi uzuri, kada ka bashi kofa. Kaga anan sai ya ba su kofa, cewa akhafu an yakulahu dhi'bu. Karshe sai suka dawo suka ce me akulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun, alhalin ku kuna gafalallu, kuna can kuna harkokin gaban ku, ba ku sani ba kirkeci ya zo ya cinye shi. Wannan ya nuna cewa a gurin akwai kirkeci da yawa. Kaga bai faɗi kowace dabba ba sai kirkeci, kuma kirkeci a dabba ce daga cikin dangin karnuka. A wasu suna fasara da kura, ba kura ake nufi ba, kura dhaba ake ce mata da larabci. Adh-dhi'bu min al-fasilati al-kalbiyya, wato daga cikin dangin karnuka ne, ka iya cewa masa karan jeji ne, za ka iya ce masa karan daji, za ka gan shi kamar kare yake, yadda ka san kare haka yake. Sannan kuma duk sanda ka kai masa ɗauki, har idan ya samu ya ciji mutum, jini ya fita, to a lokacin haukacewa yake kuma. Da zarar ya ga jini haukacewa yake, sai dai in ko kai ko shi sai dai a yi ragas. Saboda haka yana da wannan ɗabi'a ɗin. Yace wa antum anhu ghafilun, alhalin ku kuna gafalallu, wato kuna can kuna wasu harkoki ba ku sani ba, kirkeci ya zo ya cinye shi. Kaga da ya ba su kofa sai suka samu wa kansu uzuri, sai suka ce qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usba inna idhan la khasirun, lalle tabbaci haqiqa har idan kirkeci ya cinye shi, alhalin ga mu jama'a mu da yawa, mu goma kuma katti majiya ƙarfi, ai sai dai inda ƙarfinmu ya ƙare, a ce mu ƙyale kirkeci ya cinye shi, inna idhan la khasirun, in har mun yi haka to lalle tabbaci haƙiƙa mun zama hasararru. Me ake da mu? Ga mu da yawa, ga mu majiya ƙarfi, kuma mu bari kirkeci ya cinye ɗan uwanmu, lalle in muka yi haka mun yi hasara. Allah ya ce falamma zahabu bihi,
falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun.
To yanzu sun bar gurin mahaifinsu, kuma sun gamsar da mahaifinsu duk da bai gamsu ba. Wannan bayani da suka yi masa bai gamsu ba, domin shi ne yake gaya wa Yusufu alaihi salam, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida, ya san za su iya masa kaidi, to amma baya san abinda zai rarraba ƴaƴansa, don haka ba zai iya fitowa ƙarara ya hana su ba, kuma ya riga ya haska musu hujja. Tunda yayi magana kirkeci sai suka yi tarab, suka ce aina ai dai magana kirkeci ne, ai ba za ta yiwu ba, duk yawan mu ya cinye shi, to kuma kaga kuma ba abin da zai ƙara ce musu. Shikenan sai ya haƙura su kama shi su tafi da shi, kuma Allah ya riga ya ƙaddara abin sai ya faru. Idza jaa al-qadar lan yanfa' al-hadar, duk lokacin da ƙaddara ta zo to wani taka tsantsan ba zai yi amfani ba. Saboda haka Ubangiji ya riga ya ƙaddara sai haka ta faru. Falamma zahabu bihi, yayin da suka tafi da shi, wa ajma'u, suka yi ijma'i, suka haɗa ra'ayinsu guri guda, ala an yaj'aluhu fi ghayabatil jub, na cewa su sanya shi a cikin kururrumar rijiya. Wa auhayna ilayhi, sai muka yi masa wahayi, latunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun, lalle tabbaci haqiqa za ka ba su labarinsu da wannan al'amarin nasu, wa hum la yash'uruna, alhalin su ba su sani ba. Bayan sun haɗa ra'ayinsu guri guda, duk sun yadda akan cewa to aje a jefa shi cikin rijiya, rijiyar da take kan hanya inda mafatake suke wucewa kuma a bisa ga al'ada sukan tsaya su yabi ruwa idan akwai ruwa to aje a jefa shi cikin wannan rijiya kuma a tabbata rijiyar babu ruwa ta yadda ba zai nitse ba idan aka jefa shi waɗannan matafiya suka zo su tsince shi a lokacin suka je suka jefa shi anan salo da azanci na alqur'ani sai aka shafe maka jawabul lamma saboda kalmar ko jumlar an yaj'aluhu za ta nuna maka jawab din falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi ja'aluhu fiha amma sai aka goge ja'aluhu din dan saboda an yaj'alu zai nuna maka abinda ake abinda shine jawabul lamma din dan haka sai suka jefa shi cikin rijiya wa auhayna ilayhi a wannan lokacin Allah ya ce sai muka yi masa wahayi muka aika masa da wahayi ko ta hanyar mala'ika ko ta hanyar ilhami amma in aka ilakin wahayi ana nufin ta hanyar mala'ika latunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun lalle tabbaci haqiqa zaka labarta musu wannan labarin wannan abin da suka yi sai ka zo ka gaya musu shi a lokacin da za su ji kunya kuma kaga damiri wa auhayna ilayhi yana kuma ga Yusuf alayhi salam akwai ibnu atiya a cikin tafsirin sa ya sanya damirin yana kuma ga yaqub wa auhayna ilayhi muka yi wahayi zuwa ga yaqub latunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun to sai dai wannan kusan shi yake banta da wannan fassara din fassarar malamai duka shine damirin yana komawa ga Yusuf kuma Allah madaukakin sarki ya san yayi masa wannan wahayi dan ya saman masa nutsuwa don haka sai ya zan bai samu firgici ba hankalinsa a kwance bai nuna tirjiya ba lokacin da za su jefa shi din dan da ya nuna ja'in jawa ta kila su ma kashe shi din tunda akwai masu so a kashe shi din amma hankalinsa a kwance suka sa shi kuma aka yi masa wannan wahayin da ya kara saman masa da nutsuwa a zuciya cewa wannan zama da zai yi a rijiya ba zama ne na har abada ko na halaka ba zama ne na wani dan lokaci Allah zai tsirar da shi tunda har Allah ya ce latunabbi annahum bi amrihim hadha alamar cewa lalle zai tsirar da shi waja'u abahum
isha'an yabkun qalu ya abana وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين
توشيكينا أمبر مغانر النبي يوسف هنا تنشكي ليجيا سوكما ينزغاش سنداوغا مهي فينسو anan zai nuna maka damsul basirati da Allah ya shafe su da ita na farko dai a lokacin da suka je suna neman annabi yaqub alaihi salam ya ba su dama su fita da yusuf alaihi salam zuwa kiwo sai ya ce da su yana jin tsoron kirkeci ya ci shi kaga tunda ya nuna musu dari har kuma ya ji tsoron kada wani abu ya same shi ya kamata a fita ta farko kada wani abu ya faru gare shi don su kara nutsar da zuciyar mahaifinsu ko don haka su fita a dawo lafiya wataƙila ma a yi sati ana fita ana dawowa kaga idan bayan sati ɗaya ko wata ɗaya suka zo suka ce kirkeci ya cinye shi kaga abin da sauki amma yau ɗin nan mu yi magana gobe kuma ku zo ku ce kirkeci ya cinye shi kaga ai kuma kirkecin da ya faɗa ya ce wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu kirkecin da ya faɗa kuma shi ma su ma su shi suka zo suka faɗa wato ba wata dabara ba daban a wannan maganar da ya faɗa ita ce suka zo suka maimaita ai kaga dole ne mutum ya yi shakka jiyan nan da ce kakku fita da shi kai kirkeci ya cinye shi yau kun dawo kun ce kirkeci ya cinye shi waja'u abahum isha'in yabkun sai suka zo wa mahaifinsu lokacin isha'i yabkuna suna kuka amma kuka na ƙarya fa ba na gaskiya ba kunsa akwai wasu mutane da za su iya yin kukan ƙarya kamar na gaske akwai waɗanda suna da wannan wato baiwa ɗin za su ƙirƙiri kuka sai ka tabbata da gaske ne amma kuma kukan ƙarya ne za ka ashe kaga kuka baya nuna mutum yana da gaskiya dan wani an kawo maka mai laifi kana alkali kuma yana kuka da hawaye yana cewa shi wallahi sharri aka masa duk ya jika jikinsa da hawaye wannan ba shi yake nuna gaskiya yake fada ba an taba zuwa da wata mata ga Shuraihu al-Qadi wani tabi'i ne da ya shahara da kwarewa wajen alkalanci aka kawo mushi wata mata ana tuhumar ta da laifi sai ta tana ta kuka tana ta raki sai suka ce ka wato waɗanda suke gun suka ce ka anya ko matan nan anya ko ba zalunta ta akai ba ku duba yadda take kuka sai ya ce a ɗan uwan Yusuf su ma ba kuka suka zo suna yi ba ya nuna suna da gaskiya kuma ku duba lokacin da za su zo sai suka zo cikin duhu saboda ka aga fuskar su domin wani daga ganin fuskarsa za ka iya gane ƙarya yake watakila wani in ya kalli ɗan uwansa suka haɗa ido sai murmushi ya kubuce masa to da suka tashi sai suka zo cikin duhu yadda ba za a ga fuskarsu ba don haka ba za a iya ganewa ta fuska cewa ƙarya suke yi ba sannan kuma jinkirin zuwan da suka yi kamar anan suna nuna babansu cewa ai sun yi ta neman shi ne har dare yayi daga baya suka tsince shi kura ta cinye shi shi yasa suka zo da cikin duhu yabkuna suna kuka qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu ya babanmu mun tafi muna tsere wato muna guje-guje tsakankaninmu watarakna yusufa inda mata'ina muka bar yusuf a gurin kayayyakinmu fa akalahu dhi'bu sai kirkeci ya zo cinye shi ya cinye komai da komai tunda kaga ba su ce sun binne shi ba da ya tashi komai da kashin da komai da ya cinye wato duk alamomin da za su sa ka gane makaryaci a fili suke suka ce sai kirkeci ya cinye shi sai kuma suka da suka ce wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqi kuma lalle kai ba za ka yarda da mu ba ko da kuwa gaskiya muke faɗa me ya kawo wannan magana ka san an ce mai kaza aljihu ba ya jimrin as tun bai ce komai ba sun fara ƙaryata kansu mun san ba za ka yarda da mu ba ko gaskiya muka faɗa to ballantana kuma ƙarya kuka faɗa waja'u ala qamisihi bidamin kadhib
waja'u ala qamisihi bidamin kadhib قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون
وجاءوا على قميصه بدم كذب سيسك زود جن كريا أجكن تفرسا kala sai yaqub yace bal sawalat lakum anfusukum amra zukatan ku ne suka riya muku wani al'amari babba fa sabrun jamil abinda zan yi shine hakuri mai kyau wallahu almusta'anu ala ma tasifun kuma Allah shine abin neman taimako bisa ga abinda kuke sifantawa wato lokacin da suka je za su jefa shi a cikin rijiya sai suka cire masa riga suka samu yar akuya suka yanka suka cakuɗa rigar nan da jinin ƴar akuyan nan saboda haka suka zo da mahaifinsu da riga kace-kace da jini alamar cewa jinin Yusuf ne alaihi salam amma kuma sun manta ba su yayya ga rigar ba saboda haka suna zuwa suka ce ga ma rigarsa mun san dai ba za ka yadda ba to amma ga rigarsa ai shaida ce ja'u ala qamisihi bidamin kadhib wasu daga cikin masu tafsiri suna cewa sai yake cewa kai amma kuwa wannan kirkeci da haƙuri yake da kirki yake ya gama cin ya mun ɗa amma bai yaga rigarsa ba sun manta su yaga domin duk a rikici suke domin yadda suka tsara makidar da makircin dole ne a gane su kamar yadda muka faɗa yanzu a yi magana gobe ku zo ku ce an cinye shi kuma a yi magana kirkeci kuma ku zo ku ce kirkecin ya cinye shi kuma ku kawo rigarsa da jini kaca-kaca ku ce kirkeci ya cinye shi kuma rigar nan babu yagewa tare da ita sannan kuma kirkecin ya cinye shi ƙarab babu wani abu da ya rage ba maganar ko kun binne shi ko wani abu kun binne wani sauransa ya cinye shi da kashin da komai kai al'amarin da wuya. Annabi Yaqub alaihi salam ya san Ubangiji ya ajiye wani tanadi wanda nan gaba zai bayyana, saboda haka ba zai tada hankalinsa da yawa akan ƴaƴan nan nasa ba. Ya san abun ba haka yake ba, dan shi ya fara fadar cewa za su yi masa kitififi da makirci, don haka ya san wannan kitififi ne da makirci. Don haka sai ya ce bal ba wannan abin da kuke fada ba haka yake ba, sawwalat lakum anfusukum amra, zukatanku sun abin nan sun riya muku wani al'amari. Anan bai fada al'amarin ba, domin shi ma bai san me ya wakana ba, ya dai san abin da suka fada ba gaskiya bane. Ya san sun yi wani babban al'amari, amma menene suka yi bai sani ba, don haka babu abin da zai yi illa dai ya yi ta hakuri har lokacin da Allah madaukakin sarki zai bayyana al'amarinsa. Sai ya sa ya ce fa sabrun jamil, al'amari na shine in yi hakuri, hakuri mai kyau. Allah ya faɗi as-sabrul jamil, ya faɗi as-safhul jamil, ya faɗi kuma al-hajrul jamil. Allah ya faɗi as-sabrul jamil, fa sabrun jamil. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لعاتية فاصفح الصفح الجميل واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. تو منين الصبر الجميل؟ منين الصفح الجميل؟ منين كما الهجر الجميل؟ الصبر الجميل شين صبر بلا شكوى كي يحقولي باتارد كي كارن أبنجي قولنها لتنسبة. Ubangiji ya saukar maka da wata kaddara, ka yi hakuri, kada ka je kana raki a gaban jama'a kana fadar irin abin da ya same ka cikin bacin rai. Wannan ba shine as-sabrul jamil. As-sabrul jamil ka yi hakuri ba tare da raki ba. In zaka yi wa Allah, zaka kai wa Allah kukanka, wannan baya kore as-sabrul jamil. Shi yasa zamu ga a cikin wannan sura Annabi Yaqub ya kai kukansa ga Allah, inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah. Ka kai kukanka ga Allah, wannan baya kore as-sabrul jamil. Amma ka kai gurin wani makhluki, wani mahluki, to wannan yana kore as-sabrul jamil. As-safhul jamil shine safhun bila itab, afwun bila itab, ka yafe wa mutum ba tare da kuma zargi ba. Idan ka mutum ya maka laifi kace je kana yafe maka, shikenan magana ta kare anan. Amma ba kace je kana yafe maka sai kuma kace amma irin wannan kaka saki, kaga irin wannan ni yanzu kaga abin nan da kai kaga kai ta wasu kaga wannan ba safhul jamil bane. As-safhul jamil kace na yafe shikenan ka tsaya iya nan. Al-hajrul jamil shine hajrun bila adha, ka kaurecewa mutum saboda mummunar ta'adarsa ko mummunar dabi'arsa ba tare da ka cutar da shi ba, shine al-hajrul jamil. To shine Annabi Yusuf alayhi Annabi Yaqub alayhi salam yace fa sabrun jamil, al'amarin da zan rike shine hakuri mai kyau. Wallahu almusta'anu ala ma tasifun, Allah shine wanda yake neman agajinsa da taimakonsa bisa ga abin da kuke sifantawa. Yace bisa ga abin da kuke sifantawa, domin abin da suke sifantawa din nan wani abu ne da shi bai gamsu da shi ba, bai ce bisa ƙaryar da kuke mun ba, domin ya tsaftace harshensa, sai yace bisa ga abin da kuke sifantawa. Amma abin da suke sifantawa din nan ba mai kyau ba ne. Shi yasa wannan jumla sayyidatuna Aisha radiyallahu ta'ala anha ta yi amfani da ita yayin da aka yi mata ƙage, aka jefe ta da ƙage a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same ta a gidansu, yake gaya mata cewa to Aisha, idan har abin nan da ake tuhumar ki da shi ba gaskiya ba ne, Allah zai kubutar da ki. Idan kuma gaskiya ne, to ki tuba ki koma ga Allah, ki nemi Allah ya yafe miki, domin bawa idan yayi laifi ya yarda da laifinsa Ubangiji na yafe masa. Saboda haka a lokacin sai Aisha sai ta ce wa mahaifansa su bashi ansa, sai suka ce a mu ba mu san abin da zamu gaya masa ba. Sayyidina Abubakar yace ni ban san abin da zan gaya masa ba. Sai ta ce to ni ma ban san abin da zan faɗa ba, wallahi la ajidu li wa lakum mathalan illa kama qala Yusuf Abu Yusuf fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Yace ba ni da abinda zan yi misali da shi gari ni tsakanina da ku sai abinda baban Yusuf ya faɗa. Yace fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun, al'amarin da zan yi riko da shi shine hakuri wanda yake mai kyau. kuma Allah madaukakin sarki shine wanda ake neman taimakon sa, Ubangiji shine zai kawo taimako cikin wannan lamari, ya fitar da ni da kuma shi Annabi Yusuf alaihi salam daga cikin halin da yake ciki. Wannan shine faifai na farko ya kare, sai kuma faifai na biyu inda zamu tashi akan sa gobe insha Allah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar.